Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu haramu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niya. Kana masu na'urar computer suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litini 23 ga watan Mayu na shekarar 2015. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC ta da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Duk da dasawar da ake tsakanin Amurka da kasar Vietnam, masana suna sa ƙara ƙarfin dangantakar ƙasashen biyu. Prime Minister Iraq Haider al-Abadi ya ce sojojin ƙasarsa sun fara kai su mamayen ƙwato birnin Fallujah. Ƙasar Pakistan ta caccaki Amurka da laifin keta ƙa'idar dokokin ƙasar a lokacin da ta kai harin da ya kashe shugaban Taliban.
Dokanin labaran kenan. A cikin shirin za ku cewa ƙungiyar ƙwadago ta janye wato yajin aikin da take yi.
Da muka shirya jin aikin nan da ya akwai mutane da yawa wanda suka nemi su sa baki kuma don a samu kasantawa.
Daga batun jan yajin aiki sai kuma na samar da aikin yi ga matasa a kasar Kamaru domin hana su shiga aikin ta'addanci.
By the insecurity on the one hand and the extreme violence by the other hand, it was very important.
Ganin yadda rashin tsaro ya addabi yankin a gefe daya, ɗaya bangaren kuma ga mummunar tarzoma, tilas ne.
Kana Ibrahim Alfahamir zai shigo da shirin san ciki da gaskiya, amma faɗannan duk sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Masana tarihi sun ce ana dangantakar ƙuddako tsakanin Amurka da ƙasar Vietnam shekaru 41 bayan ƙarshen yakin da aka fafata tsakanin ƙasashen biyu. A zahiri ma akwai kiraye-kirayen da ake yi a ma'aikatar tsaron Amurka da kuma a can ƙasar Vietnam cewa ya kamata shugaba Barack Obama na Amurka ya ƙara ƙarfin dangantakar ƙasashen ta hanyar ɗage takunkumin shekara da shekaru da Amurka ta azawa Vietnam ɗin gurungun ɗinsa. Yanzu haka dai shugaba Obama yana ziyarar kwanaki uku a ƙasar Vietnam. Shugaban yana da ƙarfi ko kuma ikon da ba sai ya nemi izinin majalisar dokokin ƙasar domin ya ɗage takunkumin don raɗin kansa ba. To amma ƙila gwamnatinsa za ta ji daɗin goyon baya daga shugaban kwamitin majalisar dattijai a kan harkokin soja Senator John McCain. Shi dai Senator McCain ya shaidi canje-canje da aka samu a dangantakar ƙasashen biyu waɗanda da abokan gaba ne. Senator McCain daga mazaɓar jihar Arizona, ɗan jam'iyyar Republican, saurayi ne matuƙin jirgin sama a lokacin yaƙin Vietnam. An harbo jirgin samansa kuma ya shafe shekaru 5.5 a zaman fursunan yaƙi a ƙasar ta Vietnam, inda ya jurewa musgunawa da sauransu. To amma Senator McCain ya ce a lokacin da aka daidaita dangantaka tsakanin ƙasashen biyu kuma aka sasanta tsakanin ƙasashen biyu, ya ce akwai wasu 'yan ƙasar Vietnam ɗin da suka musguna mishi a lokacin da yake tsara a gidan wakafi a ƙasar da yake fatar har ƙasa ta naɗe kada ya sake yin tozali da su. To amma hakan ba zai canja cewa 'yan ƙasar Vietnam mutane ne na ƙwarai kuma abokan Amerikawa. Ya ce suna buƙatar juna kuma yana hangen makoma mai alheri a dangantakar ƙasashen biyu. A taƙaice, Senator McCain yana goyon bayan a ƙara ƙarfin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu.
Yau Litini, Prime Minister Iraq Haider al-Abadi ya ba da sanarwar fara samamen sake ƙwato birnin Fallujah daga hannun 'yan ƙungiyar ISIS waɗanda ke mamaye da garin na tsawon fiye da shekaru biyu. Ya ce sun fara aikin kubutar da garin Fallujah na tazaran kilomita 50 yamma da Baghdadza, babban birnin ƙasar ta Iraqi. Sanarwar da Prime Minister ya bayar da alama ya fayyace cewa sojojin Iraqi sun doshi birnin Fallujah maimakon birnin Mosul. To amma Amurka, wadda ke da ɗaruruwan sojojin da suke horar da sojojin Iraqi, ta fi son sojojin Iraqin su fara ƙwato birnin Mosul tukunna. Rundunar sojan Iraqi ta yi wa farar hula fujulla ka shirin cewa su arce daga kasar ko da yake mutane da dama sun fice daga birnin to amma jami'an Iraki sun ce kungiyar ISIS tana kokarin hana mutane ficewa daga birnin.
Kungiyar da yake asirin kasar Afghanistan ta tabbatar cewa harin da Amurka ta kai da jiragen saman yaki a kasar Pakistan kusa da kan iyakar Afghanistan din ya kashe shugaban Taliban Mullah Akhtar Mansur. Kasar Pakistan ta ce Amurka ta yi mata bayani bayan ta kai harin da jirgin saman yakin da babu matuki a ciki. A saboda haka ta cece Amurka saboda ta keta ka'idar daukacin kasar. Nan da nan kuma Pakistan bata tabbatar da kashe shugaban na Taliban ba. Jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa a ziyarar da ya kai a kasar Myanmar cewa an auna Mullah Akhtar Mansur a saboda yana jawo Amerikawa da yan Afghanistan da kuma jami'an tsaron Afghanistan barazana kuma shugaban na Taliban baya goyon bayan shawarwarin samun zaman lafiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'ar da ke jan ragamin mulkin kasar Turkiya ta zaɓi Binali Yildirim wani mukarrabin shugaban Recep Tayyip Erdogan a zaman shugaban jam'iyyar kuma kila shi za a baiwa mukamin Prime Minister. Mr. Yildirim shi ne ministan harkokin sufuri na kasar kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar Justice and Development. Zai mai gurbin Prime Minister Ahmed Davutoglu wanda a jiya Lahadi ya yi murabus a hukumce bayan da ya yi ta fuskantar sabanin ra'ayi tsakaninsa da shugaba Erdogan. Mr. Yildirim, dan shekaru 60 da haihuwa, ya yi takarar shugabancin jam'iyyar babu hamayya kuma ana sa ran zai goyi bayan burin shugaba Erdogan na yi wa tsarin mulkin kasar kwaskwarima. A jawabin da ya gabatar kafin a zabe shi, Mr. Yildirim ya yi alkawarin yi wa shugaban kasar Turkiya biyayya.
Gida ya ƙuri'u da ake a zaben shugaban ƙasar da aka yi a ƙasar Austria ya nuna ɗan takara Norbert Hofer mai ra'ayin riƙau da ɗan takara Alexandra van der Bellen ɗan Independent suna ƙeƙe da ƙeƙe a yayin da a yau Litinin za a tantance wanda ya zama zakara bayan ƙirga ƙuri'u kusan 90,000 na waɗanda ba su ƙasar. A yayin da kusan an kammala kirga ƙuri'un duka ƙuri'un a zaben da aka yi jiya Lahadi, Mr. Hofer na jam'iyyar Freedom yana da kashi 51.9 daga cikin 100, a yayin da van der Bellen ke da kashi 48.1 daga cikin 100. Idan Mr. Hofer ya lashe zaben to shi ne zai zama shugaban ƙasar na farko mai ra'ayin riƙau tun 1993. Zaben da aka yi jiya Lahadi ya biyo bayan makonni bayan da Mr. Hofer da tsohon ɗan jam'iyyar Green van der Bellen suka samu damar tunkuɗe ƙalubale daga ɗan takara Rudolf Hofer na jam'iyyar ƙawancen Social Democrat da Andreas Kohl waɗanda a watan Afrilu aka yi wa jarar da su a zagaye na farko na zaben da aka yi a lokacin da kowanne daga cikinsu ya samu kashi 11 daga cikin 100.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu bude taskar rahotannin da batun jan yajin aiki da kungiyar kwadagon Najeriya ta yi ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban kungiyar kwadago na Najeriya, Comrade Ayuba Wabba, ya min bayanin abin da yasa suka janye wannan yajin aiki.
Da muka shiga yajin aikin nan da akwai mutane da yawa wanda suka nemi su sa baki kuma don a samu sasantawa. Ko mu dawo mu tattauna wayansu abubuwa da suka shafi wannan abubuwa cikin majalisu na tarayya da kuma shi shugaban partin APC wanda har ofis ɗin mu ya zo domin duba wannan lamari. So bisa ga wannan kira da kuma cewa wanda ka sani daga ƙarin da ake zuwa yanzu kayayyaki dai amma abin da suka duba shi ne waɗannan mutane da suka duba suka ce lalle ya kamata mu koma sasantawa. Shi yasa dai muka duba matsayin da muka ɗauka a da da kuma matsayin da ya dace mu ɗauka domin a samu sasantawa. To abin da ya faru kenan.
Ko da yake ana ganin wannan yajin aiki bai samu cikakkiyar nasara ba domin wasu ma'aikata da ma 'yan kwadago a fannin man fetur ba su goyi bayan shi wannan yaji tun farko ba. Masu sharhi irin su Hassan Gimba Ahmed na yi wa al'amarin irin wannan kallo.
Duk lokacin da suka ce ai yajin aiki, ya kamata ce ma'aikaci ya amince da kiran su domin ya yarda. Amma duk lokacin da ma'aikaci ya ki ya fita yajin aiki, to bai yarda da su ba. Ya kamata ne su duba me ya jawo wannan. Na farko, an jima a ƙasar nan mutane suna ga kan cewa su kungiyan kwadago suna amfani da jama'a su gina kansu. To domin hakan nan duk sanda kaga kungiyan kwadago sai ta tilastawa ma'aikaci yayi yajin aiki. To ko ma'aikacin bai fahimce su ba ko kuma bai yarda da su ba.
Today, okay ince
akwai wani gwamnatin jihar Lagos kenan, Bola Ahmed Tinubu, yayin da ya jagoranci wasu jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da magwamnoni da ministoci ya zuwa sakatariyar kungiyar kwadagon a nan Abuja domin ban hakuri. Wannan zaurici na kusoshin jami'ar APC a cewar sakataren tsare-tsaren kungiyar kwadagon ta ƙasa, Comrade Nuhu Abayo Toro, yar manuni ya ce ke nunawa.
Wannan zaurici da gidajikan APC suka yi ya yi daidai domin ƙara gwadawa mutanen Najeriya cewa kungiyar kwadago tana bisa hanya, tana bisa tabbatar da cewa an yi adalci a Najeriya. Shinkafa da ake sayarwa 9,010 yanzu ya an waye gari wajen 17,000 ne, ba albashi ma mafi ƙanƙanta 17,000 ne, ma'ana in ka sayi shinkafa buhu ɗaya 17,000 sai ya rage maka naira 1,000 me za ta maka, saboda haka akwai matsala.
To Hassan Maina kenan, mun gode. Sai dai a rahoton da Nasiru Adamu Elika ya aiko kan wannan jan yajin aiki, ya ce majin kungiyan kwadago ta ƙasa kuma shugaban ma'aikatan ƙananan hukumomin Najeriya, Comrade Ibrahim Khalid, ya ce sun hango abin da 'yan Najeriya ba su hango ba.
Wannan taro ya tabbatar da mun ci nasara, duk da matsalolin nan da na faɗa muku mun iya jurewa, duk da mun san mutane ba sa tare da mu, duk da mun san idan mutanen Najeriya talakawa ya rufe akan soyayya da suke wa Muhammadu Buhari da aminci da zuciyarsu yake, mun faɗa musu wannan hukuncin da aka yi a ƙarƙashin wannan gwamnati ba daidai ba ne. Wannan dagiya da muka fito ita kanta ba ƙaramin nasara ba ce. Rarrabuwa da take cikinmu da cindin duniyarmu da ake daga wanda suka san sirrin kungiyar kwadago, wanda yanzu suka juye suka zama 'yan siyasa, suke da bukata, suke fadanci a gurin gwamnati, ba ta samu mun ja da baya daga kan aƙidar da aka kafa wannan kungiya domin ta ba, ba mu ji tsoron me mutane za su ce ba. Gaskiyar magana, in ka kalle shi ta bangaren da muka kalla, ba karaman nasara muka ci. Tarihi zuwa gaba zai fitar da gaskiyar menene abin da ya faru yau. Mun ci nasara ne ko faduwa muke?
Mutane na ci gaba da bukatar kai zuciya nesa da karaba gwamnatin Buhari da ke cika shekara ɗaya kan mulki a watan nan ƙarin lokaci don sauƙaƙa kuncin tattalin arziki. Ahmad Muhammad Gombe, wani mazaunin Damaturu ne a jihar Yobe.
Duk abin da ake gani wai yanzu da an shiga tsanani nan ba da jimawa ba, komai zai daidaita bi iznillah. Wannan kuma shine fatan da muke wa shugaba Buhari, shine fatan da muke dukkanin ilahirin gwamnonin mu, shine kuma fatan da muke wa ƙasar mu. Allah ya daidaita mana al'amura. Barna da aka yi a baya, yanzu yau ma Nasiru babban tafkeken ginin nan nakan da kake gani muke ciki, in muka ce a zo a rushe shi yau za a zo a rushe shi, amma aka ce ginawa fa komin gudu na ko ni ne Julius Vega, ina kyautar tsammani wata kila zai dauke ni wata uku ko shida.
Rarrabuwar kawuna babban kalubale ne a kwadagon, wanda ya samo asali daga zaben da ya daura Wabba a matsayin shugaba, inda waɗanda ba su amince ba suka ayyana Joe Ajero a matsayin shugaban bangare. Wani abun da na lura da shi, kayan masarufi sun yi tashin gauron zabi, ciki har da tumatur da albasa, amma mafi yawan jama'a da na zanta da su na cewa Allah ya bamu kuɗin saya. Nasura da Malika, kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To daga batun jan yajin aiki kuma sai na samarwa matasa aiki a Jamhuriyar Kamaru domin kar su shiga aikin ta'addanci. Ga rahoton da Sabu Imam Aliyu ya shirya zai kuma gabatar.
Isa Yiguwe, dan shekaru 29 da haihuwa, ya ce yanzu shekara ɗaya kenan bai ga dan uwansa kadai da yake da shi ba, tun bayan da wasu baƙi suka ziyarce su a ƙauyen su, suka yi musu tayin za su ba su albashi mai tsoka kowane wata idan suka shiga ƙungiyar Boko Haram. Isa bai karbi tayin ba, yanzu yana lura da gonan kajinsa a ƙauyen Zamai kusa da garin Makolo da ke arewacin ƙasar. Ya fara kiwon kajin ne daga tallafin da gwamnati ta bashi da kuma shawarwari kan kiwo da noma daga wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya. Saboda haka yanzu Isa ya ce yana iya ɗaukar nauyin matarsa da 'ya'yansa uku da kuma mahaifiyarsa 'yar shekaru 72 da haihuwa. Ya ce yanzu yana da ƙwarin gwiwa kuma ba tare da wata ƙumbiya-ƙumbiya ba zai ce da kwai haske a gaba. Yanzu yana da ƴan tsaki 60 daga kaji 9 da aka bashi, kuma abokansa sun daina zaginsa cewa ya kasa ciyar da iyalinsa. Isa yana daga cikin ɗaruruwan mutane da suke amfana ƙarƙashin wani shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na horar da matasa su kauce wa shiga Boko Haram, ƙungiyar da take kai hare-hare cikin shekaru uku da suka wuce a arewacin Kamaru. Mai kula da shirin ta Majalisar Ɗinkin Duniya na Jar Rochdi ta ce burin shi ne tallafa a tattalin arzikin yankin duk da tarzoma da ake ci gaba da fuskanta.
Because the region was tragically and dramatically impacted by the insecurity on the one hand and the extreme violence by the other hand, it was very important.
Ganin yadda rashin tsaro ya addabi yankin a gefe ɗaya ɓangaren kuma ga mummunar tarzoma, tilas ne a samar da yanayi na farfaɗo da tattalin arziki ta wajen dogaro da ƙwarewar mutanen da suke zama a can. Kuma babban abin da aka ƙware da shi a kai shi ne noma da saƙa da kiwo da kuma buɗe cibiyoyin cinikayya ko kasuwanni da zai kasance ko za su kasance dandalin haɗuwa ga dukkan mazauna yankin. Kamaru ta samar da dala miliyan 4 a zaman tallafi na gaggawa domin a samar da ayyukan yi ga matasa a arewacin ƙasar da ke kan iyaka da Najeriya, inda rashin ayyukan yi ya kai kashi 90 cikin 100 na mazauna wurin. Japan ma ta ba da gudunmuwar dala miliyan 2 ga Majalisar Ɗinkin Duniya domin kashi na biyu na wannan shiri, wadda zai mai da hankali ga illahirin yankin ƙasar da rikicin ya shafa a Kamarun. Malam Ibrahim Hammawa shi ne hakimin zamai, ya ce shirin tallafin ya rage zaman kashe wando tsakanin jama'arsa su 30,000.
D'abord exprimer notre reconnaissance au programme des Nations Unies pour le développement avec l'accompagnement.
Ya ce ya gode wa shirin na Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin Kamaru na ɓullo da shirin dogaro da kai ta wajen gina kasuwar dabbobi domin samar da kayayyakin abinci masu gina jiki domin ƴan ƙasar da aka tilasta a barin muhallansu da kuma ƴan gudun hijira daga wasu wurare, kuma ta haka suka bunƙasa tattalin arzikin yankin da inganta rayuwar manoma da masu kiwo a yankin nasa. Kamar mita 100 daga gonar kajin Isa Yeguye sai lambun Hamza Falama inda yake bar ruwa.
A saison pluvieuse on peut produire le maïs, le sorgho. A saison sèche on cultive que tout ce.
Yace lokacin damina suna noma masara da dangin hatsi, lokacin rani kuma su shuka karas da ganyen lettuce, wadda ta haka suke samun kuɗin tura yara makaranta, su kula da lafiyar iyali da cimaka da kuma adana wani abu domin ɓacin rana. Kamaru tana fatan ganin ƙarin lambuna a arewacin ƙasar domin kar ya ga don bayan Boko Haram a yankin.
To, madalla rahoton Moki Kundeza kenan, wanda Sahabu ya fassara kuma ya gabatar. Har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe na 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya.
Jini dai baya ma amfani da waya gaba daya. Duk wanda kaje yake cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne, to dan adam ne wanda yake dan damfara. Ko ba mutane bane ɗan adam jinsin ku, amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake wa bayan Allah. Sai karshe sai ce amma dai ba aljanu 419 ba ko, maza sai ta katse wayar. Nace to aljani dan damfara dan 419 watancin ubanka ya kama. Kai kake faɗi ne, na ce watancin ubanka ya kama. Sai ce kai ka san da kake magana ko, na ce ai da ubanka kake magana aljani. Sai mun lahanta ka, sai mun yi ma illa, na ce wallahi ƙarya kake yi. Kada mutum ya ɗauka cewa aljani wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa ɗan adam ko ya ƙi yin kaza wa ɗan adam. Sharri ne irin ta ƴan damfara.
Masu sauraro assalamu alaikum. Wai shin me yasa mutane suke gaskata kalaman ƴan damfarar da suke kiran su suna ce su aljannu ne? Shin aljani zai iya ɗaukar waya ya kira mutum makuwa? Mun kira Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi, kuma shugaban majalisar malamai na yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, domin ya wayar mana da kai akan ko me ake nufi da aljani, kuma ta yaya suke iya hulɗa da bil'adama wato aljanun kenan idan har suna yi. to ashe dai shi ma shehin malamin waɗannan ƴan damfarar sun so su tabo shi basu dai san wanda suka tabo din bane a lokacin
to da farko dai su aljanu halittu ne bayan Allah kamar mu ƴan adam kuma Allah madaukakin sarki yayi su waɗanda suke cikin su akwai mutanen kirki kuma akwai mutanen banza
tana yiwa a samu hulɗa tsakanin aljani da dan adam ta wannan hanya ce aljani ya dauki waya ya kira mutun ya ce masa ni aljani ne ina so zan maka kaza ko bazan maka kaza ba
to gurgurdun fahimta ta shari'a da kuma bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba daya duk wanda kaje yake cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake dan damfara amma ba aljani bane kuma aljani baya fitowa kai tsaye ta hanyar surarsa ta aljani ya fito ya ce maka shi aljani ne sai dai ya fito ta hanyar wata halitta ko maciji ko kare ko kuma wata halitta ta daban amma kai tsaye ba zai amfani da waya ba ba kuma zai kira ka da cewa shi aljani bane ya gaya maka wannan alal hakika wannan abin da yake faruwa ni kaina ya faru da ni kamar sati biyu da suka wuce
to
na tafi Kaduna mun je wata makaranta to muna zaune sai aka kira ni da aka flashin dina a waya ta zen
haka
sai na kira tunda ba san lambar ba da na kira lambar sai na ji an makale murya ana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
haka
sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai ta ce bawan Allah ne ya je da mu halin da kake ciki na taimakon jama'a kai mai taimakon mutane ne mu ma za mu taimake ka tunda Allah ya hada mu da kai saboda haka kai kokari ni sunana Shamsiya yar malam Baba Alhaji daga Hubbaran Shehu Dan Hodiyo daga Sokoto
to
saboda haka muna bukata mu taimake ka amma akwai kaidoji da zaka bi mana
yace
to kai kokari ka sai Qur'ani guda hudu kai sadaka da shi a masallaci a yau din nan nace to zan yi insha Allah amma bana gida yace to yau zaka koma gida ko in ka koma gida kai kokari kai sadakan nan yau to da na fahimci cewa sharri ne irin nan damfara sai nace ah ina ce dai muryan nan kamar na mutanen boye nake ji ita ce ah kai dai kawai kada ka damu Allah ne ya hada mu da kai mu ba mutane bane ɗan adam jinsin ku amma za mu taimake ka saboda taimakon da kake bayan Allah dai karshe sai ce amma dai ba aljaru 419 ba ko maza sai ta katse wayar tana katse waya sai na saki kiran wayan tace abun naku me ake ce masa ma waya ko muna magana abun ya yanke ko nace eh ya yanke ita ce to masha Allah shukran to da naji ta ambaci kalmar shukran kalma ce ta larabci ni kuma gaba ɗaya sai na juya magana da larabci na ma kiyin Hausa ita ce a'a ka bar larabcin idan ka saki bugowa zan hada ka da mahaifina malam Baba Alhaji shi malam Baba Alhaji zai maka magana akan larabci amma in zaka bugo mana kafin ka kira babban nawa in hada ku da shi kai salatin annabi 11 to mutanen da muka tafi tare da su sai na ba su lambobin gaba daya
haka
da na ba su lambobin da muka yi magana da wannan ɗan damfara aljana ko kuma ɗan damfara aljani da ya canza murya to bayan kwana biyu ko uku ban ji sun kira ni sun ce min ya kai sadakar ba kuma ni ina kira su da lambar da suka kira da ita ba sa dauka saboda sun fahimci cewa na gano su
ka gano su
to da waya ta MTN sai na buga wannan lambar ta su dai da ita ina bugawa sai wani ya ce hello daga ji dai muryar namiji ne sai na ce assalamu alaikum to sai ya gano murya ta ce sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya sake canza murya na ce to aljani dan damfara dan fa wannan watancin ubanka ya kama sai ce kai me kake faɗi ne na ce watancin ubanka ya kama sai ce kai ka san da wa kake magana ko na ce ai da ubanka nake magana aljani sai mun lahanta ka sai mun yi ma illa na ce wallahi kariya kake yi ba alfahari ko gadara ba amma kai kai kadan ka wulakanta ni ko kuma ka aibanta ni ko kuma kai mun wata illa sai kashe wayar dan haka a takaice dai waɗannan mutane ɗan damfara ne ba aljanu ba ne mun ji matsayin aljanu a shari'a da kuma rabe-rabensu kuma mun ji halin da mutane suke canzawa suke damfarar mutane ta waɗannan hanyoyi daban-daban.
To Allah shiga batta malam kamar me yake sa mutanenmu ne suke yawan fadawa cikin tarkon irin wannan waɗannan mutane?
To abubuwa dai a takaice malam Ibrahim guda biyu ne. Abu na farko wato rashin cikakkiyar fahimta dangane da waye aljani tukunna na farko kenan. Na biyu kuma zarmewa da son abin duniya. Alal hakika duk mutumin da ko musulmi ne ko wanda ba musulmi ba ya san cewa shi Allah ne halicce shi ba mai azurta shi sai Allah ba mai talauta shi sai Allah to daga nan zai iya gano cewa duk wanda zai masa zakin bakin cewa zai bashi kudi ko kuma ya wata kaida ta saka kafin yayi masa kudi to ya san wannan ya fi shi son kudin da shi yake bukata Hausawa suka ce idan mutum ya ce zai ma kyautar riga ka dubi ta wuyarsa ya za a yi mutumin da zai ce ka kira shi a waya kuma shi zai baka kudi kaga kenan shi ya kamata ya kira ka ce saboda taimakon da kake yi ko abin da kake yi kaza mun yi ma kaza je ka guri kaza ka dauka za kawai mun baka
Allah shi gaba ta malam baka je a wani bangare ko wasu tsoro ne yake sa su bin irin umarnin da irin waɗannan ƴan damfara suke ba su
to ai Alhaji Ibrahim tsoro abin da ba go tsoro ba wato wannan matsala ce babba mutane sun dauka cewa da aljani ya maka tuk zaka mutu to ba haka bane yadda kake waɗanda ba su san ba me abin tsoron ba suke shakkar aljanin to shi ma aljanin haka yake tsoron su matukar sun rike kaidojin da za su bi na kare kansu saboda haka zancen cewa aljani to waye aljani aljani bawan Allah ne kai ma bawan Allah ne dan haka babu yadda za a yi ya samu wata nasara ko daukaka ko kuma hanyar da zai cutar da kai ba tare da izinin Ubangiji ba saboda haka ina kira ga mutane lallai su sani cewa aljani fa duk yadda yake da sharrin sa bai yi sai ma illa ba matukar ba Allah ne ya bashi nasara ba kuma akwai hanyoyin da zaka bi shi kansa yadda ba a hada ruwa da wuta kai ma ba zai yadda ya hadu da kai ba saboda shakkanka da tsoronka da yake yi matukar ka bi wasu kaidoji saboda haka waɗannan ba hujja ce da za a dogara da ita cewa lallai dan saboda shi aljani ne ya kira mutum sai ya bi wasu kaidoji ba kenan ya ce ma je ka shiga wuta ma ka kashe kanka za ka iya shiga saboda tsoronsa
to Allah shiga ba ta malam kamar wace irin shawara da aka bada jama'a a irin wannan yanayi ko kuma suna da wata fargaba game da irin wannan yanayi
to da farko dai kowa ya jaddada imaninsa ta zama karfa ce tsakanin shi da Allahnsa da ya halicce shi kuma na biyu ya cire tsoro a cikin zuciyarsa ya jajirce duk wanda ya masa barazana cewa shi aljani ne to ya gwada cewa lallai shi ko dan adam ne kuma bawan Allah in ya maka barazana kai ba kai masa in ya ga ma wasu kaidoji ka ce ba za ka yi waɗannan kaidojin ba don kai ba za ka yadda ka saba wa mahaliccinka ba in ya ce lallai zai maka illa kamar yadda suka yi min barazana ka ce bai isa ma illa ba don ko shi ba wani bane wanda ya isa ma wani abu ba tare da izinin Ubangiji ba aljanun nan fa yadda muke mutane nau'o'i daban-daban akwai talakawa fituk a cikinsu akwai jahilai manya-manya a cikinsu akwai malamansu akwai ƴan kasuwansu akwai komai da komai irin nasu saboda haka kada mutum ya dauka cewa aljani wani abu ne wani ne kai tsaye da yake samun wani umarni daga Allah ya yi kaza wa dan adam ko ya ki yin kaza wa dan adam saboda haka wannan kawai sharri ne irin ta ƴan damfara wanda naji shirin ku wanda wani yana kawo ayoyin alkur'ani da sauransu to kaga duk waɗannan abubuwa sai an ga hanyar da kake aiki da shi ko kake amfani da shi ne ake bi dan a cutar da kai
Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri sarkin malaman Duguri a jihar Bauchi kuma shugaban majalisar malamai a yankin babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja mu kasance lafiya
To Allah ya kyauta kafin mu karkare ga labarai amma wannan kana takaice.
Kungiyar leken asirin kasar Afghanistan ta tabbatar cewa harin da Amurka ta kai da jiragen saman yaki a kasar Pakistan kusa da kan iyakar Pakistan ya kashe shugaban Taliban Mullah Akhtar Mansur. Kasar Pakistan dai ta yi cacake Amurka saboda ta keta ka'idar diyocin kasar domin ba ta bayyana mata harin ba sai bayan da ta kai wannan harin. Yau Litinin Prime Minister Iraq Haidar al-Abadi ya ba da sanarwar fara sumaman sake kwato birnin Fallujah daga hannun ƴan kungiyar ISIS waɗanda ke mamaye da garin na tsawon fiye da shekaru biyu. Ya ce sun fara aikin kubutar da garin Fallujah. Sannan kuma masana tarihi sun ce ana dangantakar kud-da-kud tsakanin Amurka da ƙasar Vietnam shekaru 41 bayan ƙarshen yakin da aka fafata tsakanin ƙasashen biyu. A zahiri ma akwai kiraye-kiren da ake yi a ma'aikatar tsaron Amurka da kuma a can ƙasar Vietnam cewa ya kamata shugaba Barack Obama na Amurka ya ƙara ƙarfin dangantakar ƙasashen ta hanyar ɗage takunkumin da Amurka ta azawa a ƙasar.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu, kuma a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Jummai Ali da tsayanin gabatarwa sai Cubahiro Jiodone wanda ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokaci wato Zubairu, ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima mun sake dawo muku da shirin mu na hantsi.